sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci.
A wannan watan na Ramadan daren fikir ta cika shekara 8 tana yada karatu dukan malaman sunna sama da 800 a gida da wajen Najeriya tare da karatu dukan sama da 150 kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. Haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada, wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da ₦1,500,000. Duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa, akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa, kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin, da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin. Har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba. Don haka ne ake sanar da ƴan uwa musulmai don taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu, tunda dai kowa ya sani yatsa ɗaya bai cin taliya. Domin tallafawa darin fikiri, za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darin fikirin, wato darin fikiri pro, ko kuma a shafin darin fikiri .com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma USSD
ko faga
ko kuma e-naira.
Don sauwaƙawa kuma, ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta POS a asusun darin fikiri da ke Money Point Microfinance Bank ta lambar account kamar haka: 8245972752.
Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka: 0961674626. Darin fikiri ta kuce domin yaɗa sunna.
Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi, wancan kuwa Allah na ta ninkawa cin san da ka ba da shi, kuma Allah mai masa jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله من يبوغ ليش عندي قوم ya kuma nufi mu haɗu a wannan masallaci na Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa. Allah ya ƙara mata albarka da zaman lafiya. A wannan yammaci na Laraba 21 ga watan Ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi وعلى آله وسلم wanda shi ne 12 ga watan hudu a shekarar 2023 na lissafin da ake kira miladiya. Wannan shi ne zaman mu na 21 a darussa da ake a wannan wata mai albarka don fahimtar alqur'ani mai girma. Muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara mana fahimtar. Allah kuma ya sanya Qur'ani ya zama mai ceto a gare mu. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke ji. Inda muka tsaya jiya cikin karanta abin da malam yake ambata mana akan wannan aya ta 77 fadin Allah subhanahu wa ta'ala alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum har zuwa ƙarshen aya. Za mu tashi a gefen da yake magana akan sannan Allah maɗaukaki ya yi musu wa'azi da faɗin sa kul mata'ud dunya qalil, domin waɗannan mutane su ne waɗanda yayin da suke Makka ba ƙarfi aka ce su dakata, suna kwaɗayin a yi jihadi amma aka ce su dakata su riƙe hannayensu abinda aka ɗora musu kawai bayan imani shi ne su yi sallah kuma su ce makama mabuƙata. Amma da aka yi hijira kuma aka wajabta musu yaƙi a lokacin da ake buƙatar a yi yaƙin, sai ga wasu daga cikin waɗancan ɗin dai waɗanda suke suna tsoron mutane irin tsoron da suke wa Allah bal sama ma da haka. Suna cewa Allah, ya Allah me yasa ka wajabta mana yaƙi da ka jinkirta mana zuwa wani lokaci. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar musu wa'azi ya amsa musu ya ce kul, aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu mata'ud dunya qalil, shi jin daɗin duniya ɗan kaɗan ne, wal akhiratu ita kuwa lahira khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. To nan ne inda za mu tashi cikin bayanin malam ko inda yace ثم ان الله وعظه فان الله سبحانه وتعالى يمس واذي دمو wannan magana ta su da suka karrara bayan su suke kwadayin ayi jihadi kuma da aka dora musu jihadin sai suka ji tsoro saboda suna ganin in an fita jihadin kamar tabbace za a mutu su kuma mutuwa sai ba sa su kun ba lalle dan ka fita jihadi ka mutu ba. Wanda baya san mutuwar baya san shahada zai iya zuwa a yi yaƙin ba a kashe shi ba kuma ya dawo, wala Allah ma ya dawo da ganima kaga ya samu cigaba. Amma su ba ta nan suke kallon abun ba, shi ya sa tunda dama asali abinda ake so mu kalla a wannan darasi wajibcin sallama wa Allah da sallama wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da kwakwale-kwakwalen wani abu ba, Allah shi ya san hikimar da ta sa ya dakatar da kar ayyaki a Makka ya kuma bude kofarsa bayan an yi hijira. Da haka daga cewa su yi din nan, wannan ya ishe su cewa kawai su amsa kiran Allah su ci gaba da abin da aka wajabta musu. To amma ba su yi wannan ba, sai suka kalli duniya, suke kwaɗayin duniya. To shi ne Allah yake gaya musu, ƙul mata'ud duniya qalil, jin daɗin duniya ɗan ƙanƙani ne, wal akhiratu ita ko lahira khairun, ita ce mafi alheri liman ittaqa, ga wanda yake bin dokokin Allah ya kiyaye Allah. Domin dama a wanda ba mai tsoron Allah ba, to lahira ba za ta zama masa alheri ba. Ko kun gane mai yau? Yawwa, lahira suwaye masu jin daɗinta, iya masu tsoron Allah. Duk wanda baya tsoron Allah kuma ya je wa Allah a halin ba mai taqwa ba, ba mai tauhidi ba, ko kuma ba wanda yake bin dokokin Allah ba, to lalle ko ba zai ji daɗin lahira ba. Ko dai ya shiga wuta ra'asan min awwali amr, ko kuma ya zama a ɗanɗana masa azaba sannan a cire shi a kai shi aljanna. Kaga dai duk da haka lahirar a farkonta ba ta zama masa alheri gaba ɗaya ba, ko da ya zama an cire shi. Haka wanda lahira za ta zama masa alheri baki ɗaya shi ne mai tsoron Allah. As'alullah ta'ala an yaj'alani wa iyyakum min al-muttaqin. Ma'ana at-tamattu bil-ladzati ad-dunya, jin daɗin kayan tarkacen duniya na jin daɗi, wa rahatuha, da kuma morewarta, kamar da kuke cewa ko yanzu morewa, ana son a more. Me ake nufi ne da morewa nan? Nishaɗi da jin daɗi da amfanar kayan daɗi ko? So, ko me ake nufi ne da shi? Dan Adam abin da yake so ya samu shi ne ya kai matuƙa wajen cimma burinsa na kammala sha'awarsa, ya biya buƙatarsa ta sha'awa, sha'awar jiki ta farji, ci da sha, da mulki, kasaita, iko, jiji da kai, ko ɗagawa, duk waɗannan suna ciki. Wani yana da kuɗin ba shi da waɗannan, ko wani kuma so yake samu kuɗin, kuɗin ne zai samu masa wannan. Wani kuma matsayin duniya ne, shugabanci shi ne zai sa ya samu wannan, sai kuma ya ɗauki ɗagawa. Wani kuma duk sai ya rasa ya samu waɗannan ɗin gaba ɗaya, sai su ga daɗin duniyar ma gaba ɗaya baya ji. Akwai ko babu? To ana samu. Da haka bai kamata mutum a dalilin daɗin duniya ya yi hasarar lahirarsa ba. Shi daɗin da za ka ji, morewar da za ka yi, ƴar ƙanƙanuwa ce. In ka lura da ko shekarun ko kuma ma shi kansa jin daɗin. Wata tambaya ma ta kuda, wasu daɗi ne ya daɗi ne? Za ku ce ina damun kuda, falsafar kwakwa, ko ba haka ba ne? Daɗi, an ce daɗi, me ya daɗi? Satisfaction ba shi ne daɗi, biyan buƙata shi ne. Yanzu misali, abinda mutum yake sha'awa ya ci, a lokacin da yake cinsa, shi ne ke jin daɗi. Wani a iya bakin ne, ko yana wucewa bakin to baka san me zai maka ba. Wani ya cutar da kai, wani ya bi jikinka, haka ne? Za ka mai daɗin a cikinka. Iya wannan abin da za ka ji, ko ba ka ba, wannan bai ɗan garɗin da za ka ji a harshenka, zaƙin da za ka ji, ko ɗanɗanon magi da gishirin da ongar da za ka ji. Yana wucewa, shi ke nan maganar daɗi ta ƙare. Don Allah wannan yana da yawa? Ba shi da yawa. ko ta wannan ya isa yi maka wa'azi ka fahimci daɗi da ake cewa daɗi ɗan ƙanƙani just a matter of seconds ka gama jin daɗin su haka in ma biyan buƙatar farji ne haka take ninki kaɗan ne duk abin da zaka shi ke nan kuma akan wannan mutum zai jefa kansa halaka ko sai ya samu idan ya yi ba ta hanyar da Allah ya ce a yi ba sai ya samu damuwa ta rayuwarsa baki ɗaya ko ta hanyar cututtuka ko ballantana kuma bai tuba ba ya je lahira kuma ya haɗu da azabu ko ta hanyar jaraba gashi ɗan abin duka minti biyar ne ko minti sha biyar haka ashe idan mutum yana da aƙali wani iri ku tuno darasinmu na jiya aƙali wani iri razim yawwa in kana da aƙalin razim to shi ne ka zauna kai tunani kada ka bari kwaɗayin daɗin duniyan nan ya sa kai hasarar lahira duk abin da za ka ji na daɗi a duniyan nan ka auna shi za ka ga wallahi ɗan kaɗan ne shi yasa nake son ka yi defining me ake nufi da daɗi kuma ka ga ta ina kake jin daɗi yanzu ko mai mulki ne idan abin da yake sha'awa na daɗin mulki shine wannan jiji da kai ɗin da zai yi to a ina zai yi ta iya a gaban mutane ne mutanen da suka yarda da shi in ya koma gida ba wanda zai biyo jiji da kai daga shi sai matarsa haka ne kun fahimci abin haka duk abin da kake ji kake so ka samu ɗin wallahi daɗin 'yan mintuna ne ko kana cikin jawabi a gaban jama'a ko ne kana wata ƙasaita da murgunawa da juya kujera da mai duk 'yan mintuna ne ana tashi ka tafi gida wannan abin ya ƙare amma a lahira fa kamar zai ba da misali da abinci nan ka iya wannan abin da za ka yi sai kuma a yi zancen amfani in zai ma amfani ya bi jikinka ya zama mai amfani wani kuma kamar da muka ambata cutar ka ma zai ba zai yi amfani ba wani kuma ya jawo maka matsalar da za ta ɓata maka rayuwa baki ɗaya ka shiga wata cutar da gaba ɗaya ma komai ma kuma ba za ka ji daɗinsa ba haka ne za ka daɗin duniya ko akwai shi to yana da tanzisi tare da shi yana da wani abu da yake gurɓata shi kamar yadda malam bai ambata mana amma daɗin lahira fa lahira daɗinta daban yake da daɗin duniya ko ta kowace fuska ba iya daɗin ɗanɗanan ba shi annashuwar da mutum zai yi da daɗewar da mutum zai yi cikin daɗin yana jinsa ba ka iya surantawa kamar yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata Allah maɗauki ya yi tattali da bayansa wani abu wanda ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba kuma sannan babu zuciyar da ta taɓa tunani a kan wannan muna roƙon Allah dai ya kai mu aljanna dama abin da ake tsoro mutum ya ƙi yarda da abin da Allah ya gaya masa a duniya sai ya je lahira sai ya realizing na ashe abin da gaske ne to kuma a nan ɗin ya ɓata lokaci bai yarda da nan Allah ba to dawowa kuma babu ita da haka shi yasa abin da nema amfani tun yanzu ka gaskata Allah ka gaskata manzon Allah ka bi akan abin da Allah ya ce maka ka bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka duk wani abu da kake so ka gwada to ba a gwada Allah ta irin wannan jefa domin marhalar gwajin ita ce wannan ka dawo ka gyara kawai ka bi Allah domin in ka tsallake ka je gaban Ubangiji gobe kiyama to kun ba zancen dawowa a gyara magana dawowa a gyara babu ita Allah ka ƙara mana tunani mai kyau malam yace fatuhmalu al-afqal fi ta'atillah ko fatahammulu al-afqal fi ta'atillah fi al-muddati al-qasira mimma yusahhilu 'ala an-nufusi wa yakhifu 'alayha mutum ya dauki nauyi a da'ar Allah cikin mudda gajeriya ma'ana ɗan lokaci kaɗan ka sha wahalar da'ar Allah ɗan lokaci kaɗan domin ba wata wahala ne da abun ba tafiya sai kwana kaɗan an je an yi yaƙin yau an dawo mutum bai zama cikin waɗanda suka mutum ba, ai alal aqalla kaga wahalar dai ba mai yawa ba ce, kuma ka lissafa sauran ayyukan da Allah ya dora maka, da wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a aikata ya dora maka shi ma a matsayin mai isar da sakon Allah, zaka ganshi shi ma ba wani abu ne mai wata wahala mai tsawo ba, duk abin da zaka yi minti kaɗan ko kwana kaɗan ka gama. Ka tuno a cikin ayyukan da Allah ya dora mana da Allah wanne ne ya fi baka wahala? Wanne abu ne ya fi baka wahala a cikin wajibai? Azumi? Azumi, saboda kana cikin sani. Yanzu ka sha ruwa sai ka ji azumi kuma daɗi ne. Haka ɗan adam ɗin yake, wannan fa shi ne ɗan adam taka. Kamar yake ba misali da aikin haji. Sai ya ji ya sha wahala, ya yi gogayya, ya yi meye, ya yi meye, sai ka ji yana cewa baɗi ba zai dawo ba. Shi kan dai sai dai ya zo umara. Haka wani yake cewa. Amma ana gamawa, yana ganinsa a jirgin dawowa gida, yana sauka, sai ka ji yana Allah kan mu baɗi. Haka abin yake. Shi ɗan adam ɗin ne iya hankalinsa immediate abin da ke kusa da shi yake tunowa. Shi sa shi ba mai zurfin sani ba ne. Allah kuma ya san komai ba zancen ma zurfin sani. Shi ne latifun khabir, allamul ghuyub. Ya san komai ciki da waje. Kuma shi ya sa yana da hikimar da ta sa ya ce a yi komai. Don haka duk abin da ka ga ya sa ka, kar ka tsaya kwakwale-kwakwale da bincike-bincike. Kai masa da aka tafi, za ka ga duk abin da ya sa ka to ya fi alheri a aikata shi ya fi barinsa alheri, duk abin da ya hana kuma to barinsa din nan ya fi aikata shi alheri. To ya kamata a ce bin alherin Allah kake ba tunani irin naka gajere a ƙwaƙwalwa wadda take ƴar ƙanƙanuwa ba. Wannan shi ne darasi. Don haka mutum ya yi da'a ga Allah ƴar mudda kaɗan cikin abin da zai sauƙaƙe wa rai. Ya rage mata wahalhalu, ya ce li annaha idza alimat anna al-mashaqqata allati tanaluha la yaqulu lubthuha. Idan mutum ya san cewa wahalar da zai sha in ya shiga cikin wani abu na aikin da'a ba mai dadewa ba ce, to jin wannan ba za ta dade din ba yana karfafa maka zuciyar ka je man kawai kai tunda yanzu nan za a kai. Akwai wannan ko babu? Yawwa, amma in kai tsammanin za a daɗe, to shi ne zai ɗan daƙirar da kai sai ka ji kamar ba za ka fara ba. Amma in kana jin cewa ai minti kaɗan ne ma yanzu na gama, ko yaro ne za a kishi, a ce ni sauri ba ni sa yanzu nan za ka dawo, sai ce to bari ya je ya dawo. Amma in yana tsammanin zai je ya daɗe ya sha rana ya sha wahala da sauransu, shi ne sai ka ga yana tawani yana neman ya dawo ya ce ba za shi ba. Don haka ayyukan da Allah ya wajabta mana mu riƙa kallon su da sauƙi. Mu daina kallon su da wahala, wannan shi zai taimaka mana mu yi su kuma mu samu ladansu. Amma in kullum kana jin suna da nauyi, to shikenan sai ka ga shedan kuma ya taimaka maka cewa nauyin su ya yi yawa ba za ka iya ba, ai ba kai kaɗai ba ne a ɗora ma wani man, ai ga shi ga ai ga shi ai ga shi ai ga shi, ƙofofi dai da yawa da shedan zai ɗora maka irin wannan. Sai ce fa kaifa idza wazanta baina dunya wal akhirah. To ballantana a ce yanzu ka zauna ka yi mizani ka auna tsakanin duniya da lahira. Wannan a duniya ka lissafa, bari mu sake mana misalin don mu fahimce shi, ka duba ayyukan da Allah ya dora mana na wajibi, fara daga sallah, minti nawa take ɗaukan ka kai sallah ɗan kaɗan matuƙar sa kamar da muka faɗa ran nan ko a ce ka ɗau minti 30 a zahar la'asar magariba isha'i duka awa biyu da rabi. In ka auna a duniyan ta fa za ka gaba shi da yawa, haka ne? To ita duniyar gaba ɗayan ta ba ta da yawa, to ballantana ka auna duniyar da lahira. Nan rayuwarka an ce yan kwanaki kaɗan ne, can kuma duk inda ka shiga jin daɗi to har abadal abidi babu iyaka. Ita wannan wahalar mashakkar da'a ƴar ƙanƙanuwa ce, kuma lokacinta yanzu nan zai ƙare. Shi kuma sakamakon da za a baka babu yankewa, kullum a cikinsa kake. Don Allah wanne ne ya fi daɗi? Ko a nan duniya aka ce za a baka sakamakon kwana uku, kwana bakwai za a baka ma gida, yanzu gidaje da ake ba mutane da filaye. Gwamnati a lissafinta shekara 99 ake baka. Ko? Ko ba ku san ka'idar ba? In aka baka fili, ana ɗaukar duk fili na gwamnati ne. Laka aka baka allocation an ce wannan an baka shi, gwamnati ta baka kyauta. To shekara 99 wai ake rubuta a takardar an baka. Yanzu kai shekara 99 ina take? To ko ka yi wannan 99 in ka lissafa ta a duniya nawa take? Ba ta da yawa. To balanta na ka zo yanzu ka kwatanta ita kanta rayuwar duniyar baki ɗayanta, ka kwatanta ta da rayuwar lahira wanda za a daɗe. To kuma ka tuno har yanzu wanda ka yi shiga wuta in kafiri ne, shi ma haka abdul abidin. Idan fatar jikin ta ƙone ta mele haka a sake sabuwa, ya ci gaba da can azaba kamar da muka ranta kwanaki. Allah ya tsare mu. Mu koma dai mu gyara tunani. Yace wa annal akhirata khairun minha, ita lahira ta fi duniya. Fi zatiha wa ladzatiha wa zamaniha. Duniya lahira ta fi duniya a zatinta. Ruwan ce zafin expanse faɗin ko da yawan gidan aljanna ya fi duniya na mutum ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikinta. Kai yanzu ya za ka yi duniya da abin da ke cikinta? Yanzu a baka birnin Kudu kawai zai taka ce, ya za ka yi ita? Ta fi gidanka ko kula da gadi malami ya ishe ka aiki? Wallahi fa duniya mai azaba ce. In ka same ka wahalar kiyayewa, ko in baka samu ba kai ta hankorin ina take. Yanzu a zuwa sai an baka garin nan duk gidajen naka ne, kuma duk a fita ba kowa sai kinkira ya ce da daɗi ko ba daɗi? Ba ku ya ce azaba ce, ba za ka iya zama ba. Yawwa wannan shi ne. To wannan su ne duk darussan da ya kamata mutum ya riƙa kallo. Wannan ɗan fulotin naka 50 by 50 da ɗan gina ɗaki biyu da matarka, wannan abun in kai idan kai ta'ar Allah a cikinsa, sai sabbaba maka da wannan haƙurin da juriyar da kai, sai sabbaba maka ka samu gidan aljanna da ya fi sammai da ƙasa baki ɗaya duk naka ne. Kuma a can ba za ka ji bambarakwai ba, duk abin da kake so akwai shi a ciki. Kuma duk abin da kake so sai Allah ya baka ƙarfin jin daɗinsa, matuƙar ƙarfi. Duk abin da ake so a samu na ƙarfin harshe da jin ɗanɗano, sai Allah ya hore maka ƙarshensa. Duk abin da kake so na abin da ya shafi ma ƙarfin maganar namiji mace ne, shi ma a baka ƙarshensa. Duk abin da kake so na hange da gani a baka ƙarshensa. Duk abin da kake so na duk abin da zai sa ka ji daɗi dai a rayuwarka, to duk matuƙar abin da kake so shi za a baka. Kuma ba zai ƙare ba. Ba ƙarewa. Kuma ba za ka tsufa ba. Ba za ka yi rashin lafiya. Ko mura babu. Ko ciwon kai. Ba zuwa asibiti. Komai kake so kuma za a baka. Daga ka tuno abu kana so kawai sai Allah ya koma shi da shi. Ka sha wahala a duniya ga wannan daɗi yanzu. Dan Allah wanda ya shiga wuta yana kallon wancan daɗin anewa 'yan aljanna, zai nadama rayuwarsa ta duniya ko ba zai ba? Kuma abin da ya kasa haƙuri da shi na duniyar nan kwana nawa ne? Kwana nawa ne? Da ya yi haƙuri ya bi Allah, to da ya ga wancan sakamakon. Allah taimake mu ya sa mu dace. Shi ya sa sai kawo. Ya ce ita lahira ta fi duniya ta ɓangare uku. Ta fi duniya a zatinta, wannan ce zaki shine haƙiƙani. Ko ta fi duniya fi lazzatiha, a daɗin shi abin da muke cewa daɗi. To na lahira ya fi na duniya, ko ma me ya fi, ko ma me ka ɗauka mai ake nufi da daɗi? To na lahira ya fi na duniya. Yanzu a nan duniya akwai mutumin da zai ce maka ya samu komai a duniya, ya samu mulki, ya samu kuɗi, ko ya samu matan, ya samu ƴaƴan, ya samu mansion da yawa, abun hawa flip ga sunan a gida, a hau wannan, a hau wani to amma zuciyar bata samu nutsuwa ba haka ne me ya hana wani abu ne da ba a cike shi da kuɗi wani abu ne da ba a cike shi da material mallakar abubuwa da me ake cike shi wani gurbi ne a cikin zuciya alaka da Allah kawai ke cike maka shi in baka samu wannan alakar da Allah ba to duk abin da kake so ka samu ko kana da shi na duniya to ba za ka ji dadin sa ba kaga an zaye maka jin dadin duniyar tare da cewa an mallaka maka abubuwa ashe mallakar abubuwa ba shine jin dadin duniya ko Allah ya bamu wa'azi ya sa ya shiga kwakwalen mu shi fil hadisi sabiti anhu yace yau wani uku zamani da zamani kunga duniya lahira ta fi duniya faɗi da girma kullum muna wannan zancen in aka zo ka tambayi waɗanda suka san yadda Allah ya yi halittar nan ta hanyar abin da suka iya gani ta hanyar ilimi na zamani a ilimin zamani ai kunga sun yi bincike sun gano girman duniyan nan nawa take ai yar kankanuwa ce ko yawwa suna cewa miliyoyin duniyan nan za a iya sawa a cikin rana wannan duniyan earth din da muke kanta ne kaman kwallon wannan globe din ko da continent din guda shida yawwa to wannan din irin da irin ka tara za ka tara miliyoyi ka cusa su rana duk za ka iya daukar su ta bangaren girma kenan ko to wannan duniyar gaba ɗayanta da waɗancan abubuwan duka fa su ranar su waye to aljanna duk ta fi su a size da girma da komai kuma daɗin da ke cikin aljanna ko zaman lahira ya fi abin da ke cikin duk inda za ka je a wannan duniyar in ka ɗauki duniyar kana nufin earth wannan da muke kai ko ka ɗauki duniyar shi ne sauran halittun Allah baki ɗaya to ta wannan ɓangaren kuma na uku shi ne ta ɓangaren zamani malam sa'adi ya ce ta ɓangaren zamani ma'ana faɗin daɗewar da ake a lahira ya fi faɗin daɗewar da ake a duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati mimma ta'uddu alisafin Allah ɗan kwanakin ɗan kaɗan ne amma mu muna ganin shekaru dubu a cikin lissafi to haka za su zo su wuce ƴan hinkin nan to a lahira kuma aka shiga aljanna haka za a yi ta zama ba za ka tsufa ba furfura ba komai haka a matsayinka na saurayi mai ƙarfi haka za ka kai tai kuma a shi ne dama matakin jin daɗi ko daidai irin 30 ɗin farkon nan ko ba haka yawwa a lokacin da mutum ya kai matuƙar ya fahimci shi kansa daɗin ne don duk wanda bai kai wannan ba bai san daɗi da ake ciwo daɗi ba saboda bai kai lokacin da zai riƙa damuwa in ya rasa shi ba yaro ai bai san wani abu ya dame shi don ya rasa wani abu ba shi abin da ya sani kawai ya kuka a kawo ni ko ba haka ba amma wanda ya nema da kansa ya rasa ya fi sani ciwon abin da ya rasa to lokacin da mutum ya kai wannan marharar har daɗin ya fi fahimtarsa an gane to irin wannan matakin haka mutum fa zai zauna ya ta jin daɗinsa a lahira har abada nan ce har abada shi ne ba shi da iyaka ba iyaka ba mutuwa ba komai domin mutuwa an yanka ta tun nan da aka gama hisabi Allah zai ce ƴan aljanna sun shiga aljanna ƴan wuta sun shiga wuta sai Allah ya sa a yi kira sai a zo da wuta ko mutuwa a sura irin ta rago kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi hadisi ingantacce sai a ce ƴan aljanna sai su miƙo kawunansu suna hangen wanda daɗin kuma za a ƙara ba su ina ƴan wuta sai su miƙo kawunansu suna fatan ina ma kira ne za a fidda su sai a ce meye wannan sai a ce musu mutuwa ce sai Allah ya ba da umarni sai a yanka ta kamar da ake yanka rago ma'ana kenan ba mutuwa in mutum ya shiga wuta haka zai zauna ba zancen mutuwa, in mutum ya shiga aljanna ma babu zancen mutuwa. In ko mutuwa an yanka mutuwa ta mutu, to kuma wa zai kashe ta? Kuma shi abin shine misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana, shi sa wallahi duk mutumin da ya wasa da wannan rayuwar ya saba wa Allah, ya bar tauhidi, ya bar aikin Allah, ya bi son zuciyarsa, ya mutu ya je lahira, Allah ya sa shi a wuta, wallahi shi yi wa kansa duk abin da za a gaya maka na gargaɗi da za ka zauna kai tunani, wallahi duk an faɗa ka zauna kai sama ka duba ka gani me ka fi so wannan daɗin duniya, kai ta faɗa a kansa da mulki ka kashe wani a kansa, neman kuɗi ka kashe wani a kansa, sata ka kashe wani a kai, ko kuwa kai da'a ga Allah kai haƙuri da talaucin da Allah ya ɗore ma ai ma gori a ce maka baka da komai a gaje ka a mai da kai matalauci kuma ka faɗi ka mutu ka je gun Allah ba hisabin komai, Allah ya sanya maka ya sanya ka aljanna, wanne ne yafi? Ba ina nufin kiran mutane su rungumi talauci ba, amma ko kana da kuɗin to ka yi abin da Allah ya ce a yi da shi, za ka ga cewa in Allah ya sanya ka aljanna za ka ji daɗi. Baka baki ne ma a ce za ka ji daɗi. Yace kamar yace fa zatuha ita aljanna bambancin lahira da duniya, zafi na lahira yace kamar da karan nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu nan aljanna kenan za mu dauka ko tunda muna zancen lahirar ko gaye akwai wuta akwai aljanna, to zan mu yi zancen aljanna. Ya zo a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito na hadisin Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu, ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mawdi'a sawtin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kun ji abu zauna ne a fasara muku a kowa zan inna mawdi'a sawtin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wurin size a ga nan zancen size ake ko yawwa size din ne size faɗi ko to girma faɗi tsawo ko duk waɗannan dai abubuwan da ake auna girman abu da shi, to faɗin ko girman ko inda bulala za ta ci a aljanna, in an saki bulala ta faɗi dan wannan gurin da za ta ci zirin nawa ne? Misali ka ɗauko bulala in ka sake ta a ƙasa ta faɗi inci nawa ta ci, ka ɗauka tsawon ka ce masa ba mita ita yi tsawo da ya fiti ɗaya misali, kuma ɗan faɗin ta ko inci ba ta kai ba, ɗan santimita ne haka ko ba haka ba wata, to wannan ɗan gurin a aljanna ya fi duniya da duk abin da ke cikin ta, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu a ce wannan ɗan wannan gun bulalar a aljanna a ce iya shi ne naka, to ya fi duniya da abin da ke ciki, to ballantana kaga yanzu kenan in aka ce gidan gaba ɗayansa da ɗakunan to su ya girman su yake dan adam. Allah ya shirya ma daɗi amma ba ka so, ko ba so mutum ba ya so, da mutum yana so waɗannan maganganun na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sun ishe shi wa'azi ya canza halinsa ya nemi abin da ke wurin Ubangiji ya rubu da wannan duniyar da kamata ya faɗa a kanta, kamar yadda Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala yake cewa man nafasaka fil akhirati fanafisuhu wa man nafasaka fil dunya fa'alqiha fi nahrihi. Yace duk mutumin da yake jayayya da kai yake munafasa da kai yake abin nan wato tsere da kai duk mutumin da yake tsaye da kai yana musabaka da kai a lamarin lahira to sai ce wallahi karka bar shi kai ma je ku ta tsaye da shi yana yawan sallah yana so ya fi ka yawan sallah maza kai sauri ka tsaye shi ka fi shi yawan sallar dare yawan azumi yawan da'a yawan aikin kirki in dai ta wannan bangaren mutum yake nema ya tsaye maka to maza ka dawo maza yau da kai aka fara kai tsaye da shi yace amma duk mutumin da yayi munafasa da kai a duniya yace jefa masa ita zaka ga zai kokowa da ita sai kuma ka zauna lafiya ma'ana kenan kada ka bari kai ta kokowa akan duniyan nan ku ta fitina da mutane akan harkar duniya ko akan harkar kasuwanci filaye mulki wannan harkar siyasa zaɓe waye din nan ai ta faɗa a kanta wani ma ai ta kashe-kashe ina so amfani da wannan damar ina jin an ce nan garin yana cikin garuruwan da za a sake zaɓe ko rinyar shi ne wannan asabar din ne to muna amfani da wannan damar mu yi kira don Allah al'umma ku haɗa kanku kada ku bari wani abu mara daɗi ya zo ya auku a tsakaninku wanda zai yanke muku zumunci ya yanke muku alaƙa kawai saboda wannan harkar ta siyasa harka ce mai shiga zuci matuƙar shiga zuci kuma idan mutum Allah ya jarrabe shi da wannan ta'assubanci nan ce ta'assubanci shine maƙalƙalewa naka da fatinka da jam'iyyarka da garin da waye da irin waɗannan abubuwan ko me ake kai kana tare da shi in an yi sharri kana tare da shi an yi alheri kana tare da shi babu abin da ya cutar da mu irin wannan kullum ka riƙa kallon alheri alal aƙalla a ma'auninka kai kaɗai ce ni a ma'aunina wani ba kawai saboda jam'iyya kaza ko jam'iyya kaza ba in kai haka to za ka zauna lafiya amma in kullum ka ɗaure kanka da waɗannan harkokin to zai wahala ga alheri shi yasa za ka ga su yadda suke tafi da al'amuran nasu wanda ya ci mulki yanzu to ɗayan kuma sai ya zauna wai za su yi ta azumi haka suke cewa wai suna azumi saboda shi suna nan sun riga sun raba kansu ko nan ko nan shi kenan kuma har abada mutum da baƙin ciki da ƙulle-ƙulle a yi ta mutum to don Allah ne wannan ba shi ya damu ba babban abin da ya damu shi ne zaman lafiyar al'umma da kuma kada a bari don Allah a yi wani abu na tashin hankali a kan harkar zaɓen nan lamarin nan Allah ya riga ya gama shi tuntun mu ne jahilai ba mu sani ba mu ɗan adam ba ke da an riga an gama kuma muna kira don Allah da duk wanda abin ya shafe shi don girman Allah kada a yi wani abu da zai harzuka mutane ko ta ɓangaren ma'aikata ko ta ɓangaren masu aikin tsaro ko ta ɓangaren masu siyasar su kansu zaman lafiyar su da ci gaban al'ummar garinsu sama yake da komai da kuma haɗin kan da al'umma za su samu ba wani abu da za ka amfana da shi don kamo saboda gaba tsakaninka da wani kamo ka cin na wuta ka yi tafiyarka wani gari ka zauna can gidanka yake nan kuma kamo ka sa mutane sun tashi da hankali an ƙona wani gida ko an ji ma wani ciwo yana asibiti wanda bayan an hau zaɓen ma duk an manta da shi wani ya zama gurgu sakamakon wani ana yi ko ba a yi an mai da ɗan mutane gurgu an mai da wani makaho an ƙwaƙwale ma wani ido kuma har a gama mulkin ba wanda ya kula shi ko Kano ba a kai shi asibiti ba ballantana a kai shi ƙasar waje shi yasa kullum nake ce ma samari don girman Allah kar ku yarda da wannan tsari ku tashi ku nemi na kanku ku yi ilimi ku fidda kanku daga wannan abu a yi ta amfani da ku domin in ba a samu samarin da za su yi banga da tashin hankalin nan ba to fa ba wani abun tsoro a cikin wannan harka kuma Allah yana tsare mu yana ba mu zaman lafiya muna fata kuma zai ba mu abubuwan da aka tsorata a Najeriya a wannan kwanakin, ku duba ku gani yadda Allah ya kawo mana su da sauki, aka gama abin. To insha Allah umuma za a yi a wannan garin a kare abin da za a yi ba tare da an samu wannan su. Amma lallai manyan 'yan siyasa su ji tsoron Allah, kar su kunna wuta ta tashin hankali a wannan gari. A yi haƙuri a bi tsari, duk abin da ka rasa ka bi hanyar da ake bi a doka, ka nemi yadda za ka samu. Ko zaluntar ka aka yi, Allah ya gani. Faɗan da za ka yi da tada hankali da amfani da 'yan dabar su zai fi wani abu, duk ba zai dawo maka da wannan ba. Da haka ka kwantar da hankalinka, ka yi haƙuri. In an samu, an samu. Abu ne ma da za a tausaya maka a kai, hisabinka ya ƙaru gobe ƙiyama. Haka ne ku ba ku nan? Yauwa, nauyin mutane ka ɗora wa kanka wani abu ne da za ka tausaya wa kanka da ka ce ka fasa. To amma tun da ranka yana so, shi ke nan. To amma in ka rasa, kar ka ƙona mutane gari a saboda ka rasa. Don Allah a yi haƙuri, a kwantar da hankali, wannan abin ya zo ya wuce ba tare da an tada hankalin mage ko gadon gari ba. Ballanta na ɗan adam. Allah san ta lafi. Manzo Allah sun san ya faɗi wannan hadisi kamar yadda na faɗa al-Imam Bukhari ya rawaito, wurin da za a ji bulala kawai. Bala kamar ana yaƙi, bulalar mutum ta faɗo. To wannan abinda mutum zai samu na jin daɗi a aljanna ya fi duniya gaba ɗayanta da abinda ke cikinta. Ba fa duniyar ita kaɗai ba, a'a da duk abinda ke cikinta, da garuruwa, da ƙasashen, da teku, da fulawoyin, da komai na jin daɗi. To na lahira, na aljanna ya kai ta. Walazzatuha safiya, jin daɗin aljanna har yanzu. Safiyatun 'anil mukaddirat, dare suke daga duk abin da zai gurɓata su. Allah ya sanya komai mai daɗi ne, babu wani abu da za ka ci a lahira da zai ja maka ciwon ciki. Ba gudawa ko ba wani ciwo, ba wani abinci da za a ce kwantiti na wani abu da ke ciki zai jawo maka ciwo. Ballantana a ce cewa kan a neman balance diet, ka ci wannan kaɗan, ka ci wannan kaɗan, kada ciwon suga ya kama ka, duk babu wannan. Komai yana da mizaninsa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka kayan daɗin aljanna ya fi daɗin duniya, domin na duniya yana tattare da abubuwan da za su gurɓata shi. Ka tattaro in za ka iya lissafawa, ka yi bincike abubuwan daɗi na duniya. Ana san ba ka iya lissafawa ko wanne ne za ka iya fito da shi wanda ba shi da side effect? Ko ba ai kun san me nake nufi? Ka fito mun da wani abun duniya da daɗinsa kakaf daɗi ne, babu wani sharri a cikinsa. Babu. Ko dai in babu wani abu, to za a ce za a samu side effect ɗin da sharrin da matsala ta ɓangaren quantity. Ko ba haka ba ne? Yawwa, ta ɓangaren ka ɗauki sama da abin da jikin ke buƙata. Yawwa. Haka ne ko ba haka ba? Don haka babu wani abin daɗin duniya wanda ba shi da matsala. Duk abin daɗin duniya ɗauko shi dai, an baka wani assignment za ka iya, ka lissafa, ka yi ta rubuta da kaza da kaza da kaza da kaza, wanne ne ba shi da matsala? Duk akwai matsala. To amma na lahira babu, na aljanna kakaf babu wani abu mai side effect da zai ɓata maka rayuwa, da zai sanya maka ko wata cuta ko rashin jin daɗi ko takaitawa. Bal kullu ma khatara bil bali, duk abin da zai tsarsu a zuciya, aw dara fil fikri, ko ya yi maka yawo a ƙwaƙwalwarka, min tasawwuri lazzati, na wani abin da za ka iya imagine na jin daɗi, ya ce fa lazzatin jannati fawqa dhalika, to jin daɗin aljanna ya fi wani. Kai ta tunowa, duk abin da za ka tuno, to jin daɗin aljanna ya fi wani. Kamar ƙala ta'ala, kamar yadda Allah maɗauki faɗa, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, shike nan an gama. Fala ta'lamu nafsun, babu wani rai da ya san ma ukhfiya lahum, abinda aka boye musu, min qurrati a'yun, na farin ciki. duk farin ciki da sababin farin ciki da abin da zai jawo farin ciki, to babu wani rai da ya san abin da aka boye aka ajiye. Wannan boyewar ita kanta ta shuwiƙe ne, tana sanya ka ce kai ni ko zan so in je in gani. To ɗan wuta ba ko ƙanshin ba zai ji ba, ko ƙofar ba zai ji, duk daɗin duk wani da ake toyawa kamar da ake cewa a Hausance ko wallahi ba zai ji ba. Ba kawai naki da ake toyawa ba, ko mai hayaƙi Hausa ce, ma'ana duk abin da ake a aljanna ɗan wuta ba zai ji labari ba. An gama da shi, shi ba shi a ciki. To kuma na aljannar bai taɓa ganin abin ba sai ran da ya shiga cikinsa. Duk labarin da zaka tuno da imagination da zaka kawo kwakwalwarka, wallahi duk aljanna ta fi daɗi. Sai yasa wata rana in ka kalli wani abu ko a talabijin ko a hotunan littattafai ko makamancinsa, an ɗauko maka hoton wani wuri sai a ce maka wannan a duniya ne, wani gari ne mai kyau a duniya, kawai sai ka ce kai alhamdulillah lallai aljanna da daɗi take, saboda ka tabbata ta fi wannan. Aka ga ba haka ba. Zaka duk wani abu da zaka je kai ta kashe kuɗi a tafi wata ƙasa a shakata a yi waye a yi waye, to duk abin da yake nan suna da munazzifat, abubuwan da zaka fata maka su a nan duniya na lahira, ko ya fi wannan kyau, ya fi shi daɗi, sannan kuma babu abin da zai gurɓata maka shi. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wa qala Allahu ala lisani nabiyyihi, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam, kamar da al-Bukhari da Muslim suka rawaito, shi ma a'adattu li ibadi as-salihin ma la 'ain ra'at. Wannan nan duk mun nana ta wannan hadisin da yawa ko yawa. Allah yana faɗi hadisin Qudsi, nayi wa bayina tattalin bayina salihai, inji Allah ya yi musu tattalin abinda ido bai taɓa gani ba, kunne bai taɓa jin labari ba, ƙwaƙwalwa, tunani da zuciya ba ta taɓa wato tunanin wannan irin daɗi ba, kawai sai an je za a gani. Wa amma lazzatu duniya, amma jin daɗin duniya sai ya ce shi wannan yana tattare a cakuɗe yake da nau'o'i daban-daban na abubuwan da suke gurɓata shi, su lalata su sa maka magwas, abinda in ka ci za ka ji ya maƙale maka a wuya, shi ne munazzis. Yawwa, abinda zai sa ka ƙwaru ne ka ji ka kasa haɗewa. To duk daɗin duniya yana tattare da wannan abubuwa. Allazi law qudiya baina lazzati aw ma yaqtaridu bi amin anwa'i min anwa'i al-alam wal humum wal ghumum lam yakun li dhalika nisbatan bi wajhin min al-wujuh, wa la da'a kwatanta tsakanin daɗin da kuma abubuwan da za a samu na raɗaɗi da kuma damuwa da baƙin ciki duk da za su shiga cikin zuciyar mutum, yace wani abu ne da ba ma za ka iya kwatanta su ba. Ga daɗin ana kiransa daɗi, to amma in ka kwatanta shi da azabar kuma da za a sha sakamakon cin daɗin, sai ka ga cewa wato ba ma a kwatantawa. To ballantana abinda yake kuma an same shi ma wani ta saban Allah da makamancin wannan. Na halal din ma fa ake faɗa a nan. Na halal in ka ci daɗin duniya, to yana tattare da wani abu kamar yadda muka ambata da zuwa cewa babu wani abu wanda ba shi da wata matsala. Sai ce wa amma zamanuha, in ka bi shi ta ɓangaren zamani kuwa, fa inna dunya munqadiyatun, duniya ne ƙarewa ce. Rayuwar ɗan adam dangane da duniya wani abu ne ɗan taƙaitacce. Ita kwa lahira yace ita ni'imarta dawwamammiya ce, sannan ɗan aljanna masu dawwama ne a cikinta. Don haka idan mutum mai hankali ya yi tunani a wannan gidan guda biyu, da gidan duniya da kuma gidan aljanna, ya kuma suranta haƙiƙanin kowanne ɗaya, ka zauna ka yi tunani a kan duniya, mecece duniya, mai duniya ta ƙunsa, ina duniya za ta kai ka, me kake so in ka samu duniya, wanne buri ka cimma a duniya, duk kai analyzing rayuwar duniya in kana da iko da za ka iya sanin komai na duniya, daɗinta da wahalarta. To haka nan abinda Allah baka labari na lahira, ka duba me yake cikinta, to ka duba ka gani tasawuri kawai ka suranta a kwakwalwarka haƙiƙani yace haqqat tasawuri inda mutum zai wannan na haƙiƙa arafa ma huwa ahqqu bil isari yace wallahi mutum zai san wanne daga ciki ya fi cancanta ya fifita akan ɗan kun ga sai 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 yace fa idza fakkara al-aqil yace insanu ba saboda ba mai irin wannan tunanin sai ne sai mai hankali mai hankali ya zauna ya ga duniyan nan mai cece ita sannan ya auna lahira mai Allah ya ce zai mana a cikinta to sai ya duba ya ga wacce ce ta fi cancantar a fifita ta wasa'i lahu kuma wanne ne fi cancantar ka sha wahala kai aiki ka yi ɗawainiyarka domin ita wal istihad li talabihi kuma kai ta ka zabura kai ta aiki domin nemanta wacce ce ta fi kai dan lahira ko kuwa kai dan abin nan kai dan duniya kai dan lahira kai dan lahira shi yasa Allah mai kullu yake hada alladina amanu billahi wal yawmil akhir wal yawmil akhir wal yawmil akhir me yasa ake wannan ana ta saboda wannan lamarin a can fa duniya take a can rayuwar take gaba ɗayan ta duk abin da zaka yi a duniya sakamakon sa yana ci mu karasa saboda lokaci ko har yayi mun dina kun dena rubutowa ai sai sai wali hada qala don haka Allah madauke shi wal akhiratu khairu liman ittaqa lahiran nan ita ce mafificiya tafi alheri amma ga masu bin dokokin Allah ai ittaqa shirk mutumin da ya ji tsoron ya kauce ya kiyaye shirka wasa'iral muharramat da kuma sauran abubuwan haram duk mutumin da ya bar shirka ya bar abubuwan da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta to sai sai wannan sune waɗanda za su ji lahira ta fi musu duniya haka ne mun yi wannan gancen a farko wanda za su ji lahira ta fi musu duniya sune masu wannan an bar shirka an kama tauhidi an bar haramun an bi halal Allah ya ce ainan sun bi manzo Allah sai ya ce ainan sun bi to wannan shine wanda zai ji dadin lahira amma duk da ba wannan ba babu nan san alheri a lahirarsa lahirarsa ita ce wutar jahannama Allah tsai sai ce wala tublamuna ai antum ku din nan ba za a zalunce ku fatilan ko da wannan girman garan dabino ai fasa'ukum lidaril akhirah dawainiya ko aikin da za ku yi domin lahira satajidunahu kamilan muwaffaran ghayra manqusin minhu shay'un za ku sami ladan ku na lahira cikakke tab da shi kammalalle babu ragi babu wani abu da za a tauye muku shi in dai kai lafila raka'a biyu tsakaninka da Allah baka yi dan ka burge kowa ba kuma kai yi ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wallahi Allah ba zai barka ba lada ba kuma ladan wannan ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa raka'atayn fajr ladan da mutum zai samu in ya raka'atayn fajr ya fi duniya da abin da ke ciki ya fi duniya da abin da ke ciki in an ce duniya fa ka hado abin da ke ciki fa da me to duk raka'atayn fajr ta fi su wallahi mutum ya ji wannan bai kamata a ce har ya mutu a ce yana ya taba barin raka'atayn fajr sau daya ba ko sau daya to ballantana a ce an yi raka'atayn fajr an yi arba'an qabla dhuhr an yi raka'atayn ba'da dhuhr an yi raka'atayn ba'da al-maghrib an yi raka'atayn ba'da al-isha kuma sannan an tashi cikin dare an ƙara wasu nafilin an yi wuturi an karanta alƙur'ani an yi tadabburin sa an yi kuka an roƙi Allah an roƙe shi alheran duniya da lahira dole ka ji daɗi a duniya a duniyar kanta sai ka ji daɗi ballantana a ce kuma ka je inda za a baka wannan gwaggwaɓan sakamako yace thumma akhbara sannan Allah maɗaukaki ya ba da labari annahu la yughni hadarun an qadar la yughni hadar an qadar kaucewa da kiyayewa baya sa ko baya wajatarwa daga kaddara ma'ana duk abinda Allah ya kaddara to duk matakin da zaka dauka ka kauce masa ba zai yi ba in dai Allah ya rubuta shi a lauhin mahfuz cewa abu kaza zai auku to duk daukar matakin ka ba zaka iya kofcewa ba an gane dawwa in harbi ne sai ya same ka in hatsari ne sai ka yi shi Allah ya kiyaye yawwa idan menene in dai abinda aka rubuta ne to duk kaucewar ka duk garin da zaka gudu sai wannan abin ya bi ka kuma sai an kamo ka kuma sai abin ya auku shine abin nufi da la yughni hadarun an qadar ko la yughni hadar an qadar haka suke cewa wa anna al qa'ida kuma shi wanda ya zauna a gida la yadfa'u anhu qu'uduhu shay'an ya zauna a gida yake fita yake to zaman nan nasa ba zai tunkuɗe masa komai ba yana zaune a gida mutuwa za ta zo ziyara ce second daya ta zama aikin ta ta tafi aina ma takunu to shine Allah yake cewa aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin dogayen gidaje da aka kyautata su al buruj dogayen gidaje shine tawa da kuna ji ana cewa tawa irin wannan skyscrapers masu tsawo ba shine da ana muke so ba shigo lifti a sauka kasa kuma a cikin mallakar kai to in nan zaka je to za ta bi ka a yau da ma sama ma ita bin da masu kowa Allah ya ce Allah ka kula mu cikin imani to wannan shine abinda ake nufi da mushayyad abinda ake nufi mutqan yawwa mutqan abinda ake kyautata shi aka yi shi mai kyau aka masu zane suka zane mai kyau injiniyoyi suka hada shi aka yi komai ba zancen ya fado da kansa an kyautata gini da irin waɗannan gine-ginen masu kyau da fado da fada da dakuna manya-manya da gine-gine masu kyau manya-manyan mansions ko a saman dutse ko a ina ne duk inda abu yake ko ina mutum yake duk inda ya kulle kansa to mutuwa Allah ya kaddara za ta zo to za ta biyo shi ya ce ai fi ayi zamanin aka da kuna tsallake wani abu faƙala aina ma ta kunu idrikumul mautu ai fi ayi zamanin wa ayi makani walau kuntum fi burujin mushayyada ai qusuri mani'a ya wato fa gidi ya binna manshin da aka yi shi wadanda aka sa tsaro wa manazil rafi'a gidaje madaukaka masu tsawo wa kullu hada duk wannan kwadaitarwa ne alal jihad fi sabilillah in kwadaitarwa ne dan a nuna maka ina mai tsoron mutane wanda Allah madauki ya siffanta tsoron nasa ma ga mutane yakshawna nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashya ku duba ba gobe to ina suke gashi tsoron ne kuke kada mutane su kashe ku to ita mutuwar ko ba jihadi in kuna zaune a gida za ta biyo ku yanzu shugaban masu jihadi ko in ce babban komandan jihadi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Khalid ibn Walid wajen kwarewa da yaƙi da ne duk fita-fitan yaƙin da aka yi an ci nasarori da yawa da shi aka yi amma a ina ya mutu a gida ya mutu a kwance a kan gadonsa wannan ne saboda haka Allah ya rubuta zaka mai neman abin sai kaga Allah ya sa bai samu ba ko wani kuma ya nema ya samu wani kuma yana tsoron abin a sai a fita ya ƙi fita abin da yake gudun kuma ya biyo shi inda yake haka ne ko ba haka ba don haka layi gumi hadar an kada ka riƙe wannan layi gumi ne hadar an kada ya ce wa kullu hada hasun alal jihad fi sabilillah taratan bitarghibi fi fadlihi wa thawabihi da shi ne wani lokaci ma'ana yadda Allah madaukaki ya mana tanwi'i daban-daban ya biyo ta nan ya biyo ta nan ko ayi targibi a kwadaitar wajen bayanin falalarsa da ladansa wataratan bi targibi an uqubati tarkihi wani gun kuma kaza ana magana akan wato tsoratarwa ta hanyar bayanin uqubar kin zuwa jihadi wataratan bil ikhbari annahu la yanfa'u alqa'idin quuduhu ko kuma a bayyana wa mazauna masu kin fita jihadi cewa zaman nan nasu ba zai musu amfani ba wataratan wani gurin kuma ko wani faifan in an nuno maka sai kaga an yi bayani ne dan akai ga tafhimi tariqi fi zalika wa qasriha a sauƙaƙe hanya a takaita maka a baka shortcut kuma ga ta mai sauƙi ta samun abin da ake so duk Allah madauki ya yi amfani da waɗannan dan kawo wannan ma'anonin su bayyana kuma kowanne yana da alaƙa ne da mene ta'atullahi wa rasulihi kowanne yana alaƙa da abi Allah abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace a fita a fita in an mutu ga lada in yace a zauna to a zauna in an mutu kaddara ce kuma a hakan akwai lada saboda haka Allah yake an fahimci abu in ku yace a fita aka ki fita to akwai uquba in yace a zauna aka fita to shi ma akwai uquba akwai uquba ta rashin sanin ya kamata ta gazar-gazar da za ta jawo musulunci ya shiga wani hali da rashin hikima da sauransu kamar da muka tattauna don haka dai darasin gaba ɗaya yana dawowa yansabu ila nafsil masab shine abin da ya shafi ta'atullah wa ta'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam as'alullah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ani wa iyyakum bima ta'allamna wa an yuwaffiqana li al-ilmi an-nafi'i والعمل الصالح وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك